بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. لنقوى مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gaisuwa gare ku daga nan bigire mai albarka, masallaci ɗakin Allah da ke jami'ar ATB a nan Bauchi, yau 14 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar ma'aikin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da 24 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya. A madadin mu ci gaba da karatun daga inda muka tsaya a tafsirin mu na suratul Ra'd, akwai tambayoyi da yawa da suka taru waɗanda mun saba idan an tara tambayoyin za mu rage su, amma da yake ranar Juma'a da ta gabata ba mu samu damar amsa su ba, shi yasa na ga dacewar yanzu mu ɗauke su mu kammala kafin daga baya mu ci gaba da abin da ya sabuka na tafsiri insha Allah. Bari mu fara da wannan mai tambaya. Kana da tambayoyi da yawa. Tambayar ta farko ce, menene yafi dacewa mutane su rika yi idan suka rasa sallar isha'i a jam'i? Shin idan sun zo sun samu ana tarawih za su bi ne ko kuma za su yi jam'in su, ko kuma kowa zai yi sallarsa shi kadai? Sannan idan suna bi kuma ta yaya za su yi da mai tarawih? Idan aka samu sallar tarawihin da yake yi yana yin raka'a hudu ne a jere. To wannan amsa tana da gabobi da yawa. Gaba ta farko ita ce, idan ka zo ka samu liman ya yi da sallah, shin za ku yi jam'i ne ko kuma za ka yi sallar ka kai kadai? Akwai sabanin malamai akan me ya kamata ka yi. Maganar mafi yawan malamai ita ce, idan ka zo ka samu liman ya kammala sallah ta farilla tare da mutane, to za ku iya kulla jam'i tare da wani, kuma kuma za ku samu ladar jam'i. Saboda umumin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, salatul jama'ati afdalu min salatil fardi bi 25 daraja, aw ta riwaya bi 27 daraja. Sallar jam'i, to kuma duk wanda yayi daga biyu yayi sama wannan an samu aljama'a. Annabi bai ce sai sallar da aka yi tare da limamin farko ba. Sana Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace, salatul rajuli ma'a ar-rajuli afdalu min salatihi wahda, kai sallah tare da wani ya fi maka akan kai sallah kai kadai. Wannan ma kaga umumin sa baya nuna cewa dole sai in an samu tare da wani liman ne na farko, to wannan sai yake nuna ya halatta ayi jam'i bayan an gama jam'i, kuma ku saki wata jam'i. Waɗansu malaman kuma, wanda shine ra'ayin kaman su Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yayi dogon bayani akan wannan matsalan a cikin Tamamul Minna, cewa abin da yafi dacewa da aikin sahabbai shine idan mutum ya samu liman ya gama sallah to ya sallarsa shi kadai. Saboda abin da aka rawaito daga Abdullah bin Mas'ud, cewa kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atawa al-masjid wa qad sulliya fihi sallu afrada. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam idan suka zo masallaci suka samu an yi da sallah sai kowa ya sallarsa shi kadai. To wannan shine ra'ayin waɗannan malamai, amma abin da yafi rinjaye shine ya halatta ku jami'i saboda waɗancan dalilan sun fi ƙarfi. Kuna fahimta ko? To amma idan kuka zo za ku jami'i ya za ku, idan ka samu liman ya gama kafin a yi tarawih, to abin da yafi shine ku koma gefe sai ku yi sallar ku daga ba ku bi tarawih idan kun kai biyu ko sama da haka. Amma idan kuka samu an riga an fara tarawih, zaka iya jona wannan tarawihin? Eh, zaka iya. shi ma saboda ya halatta kai da zaka yi farilla ka bi wanda yake yin nafila sai ka tashi ka ci ko abin ka. Dalilin shi hadisin da yake cikin Bukhari cewa Mu'adh ibn Jabal sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi limami ne a unguwar su kuma mamuni a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zai bi Annabi sallallahu alaihi wasallam sallah ta isha sai an gama da shi sai koma unguwar su sai kuma jagorance su a sallah. Sallar isha a kowace rana guda nawa ne? Guda daya. Idan ya bi liman ya gama ya yi farilla a shi, haka in ya je daga baya kuma ya sake wata ishar me yake yi? Nafila. Su kuma suna bin shi, kaga mai farilla ya bi mai nafila kenan. Don haka ya halatta sai ka bi su shikenan. To ya kuma yanayin sallar nafila ya kamata ta zama? Abin da yafi dacewa da sunna shine ayi sallar raka'a biyu ayi sallama, biyu ayi sallama. Wannan shi yafi dacewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗansu malamai ma sun ce bai halatta ba ayi sallah a wuce raka'a biyu ta farilla, ayi ta sunna sallar nafila. Wanda suke raka'a hudu su yi sallama, hudu su yi sallama. An tambayi Malam bin Uthaymeen, an tambayi Malam bin Baz, yace la yajuz, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce in dai sallar dare ne bai halatta ba, amma in nafila rana ne, kaman rahimallahu ra'an salla arba'an qabla al-asr, sallah hudu raka'a hudu da ake kafin la'asar, raka'a hudu da ake kafin azhar, to wannan zaka iya hudu a jere. Suka ce amma na dare Annabi sallallahu alaihi wasallama yace salatul layli matna matna, sallar dare raka'a biyu biyu. Suka ce to karka saba wannan maganar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan nana Aisha ta rawaito kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin nafilolin dare raka'a 11, tace sai arba'an ya sake arba'an sai salasa hudu da hudu da uku. To wasu sai suka fahimci cewa wannan hudun yana zai iya ajere ne daga baya sai wasu ajere. Amma abin da yake fassara wannan hadisin da ya zama mutlaq shine hadisin da yake cikin riwayar ta sahihu Muslim cewa tayi yusallimu fi kulli raka'atayni, kowace raka'a biyu sai yayi sallama. To kaga ma'anar idan yayi hudun shine zai yi biyu yayi sallama, yayi biyu yayi sallama sai ya huta, ya zama hudu. In ya tashi sai ya sake yin biyu yayi sallama, yayi biyu yayi sallama sai ya huta, shi ma ya zama hudu. Sai ya tashi kuma sai ya yi uku, shi ma zai yi sallama a tsakanin su. Kuna fahimta? Wannan shine abin da yafi dacewa da sunna. Amma idan liman tunda nafila ce sai hudun a jere sallar ta yi tayi, babu laifi. Amma wanda yafi shine a riƙa yin biyu biyu a huta, kuma yafi sauki ma wa mutane. To idan ka zo ka samu sai aka yi biyu, sai ka tashi sai ka ciko sauran biyu, kaga ya zama maka insha. Raka'o'i biyun farko dama ka samu da Fatiha da sura a bayyane. Idan ka tashi kawai sai ka yi raka'a biyu a asirce, wadda su kuma babu sura. An fahimta? Amma idan ya yi a jeren nan, to ya za ka yi? Shi ne ka bi shi a haka sai ka yi sallama, kai ma a haka an gama hudu. Amma ba haka aka so ba, saboda ai kaga an canza hai'ar sallar. Amma tunda liman haka yayi, to fa la takhtalifu alayhi, ba za ka saba wa limaminka ba. Yadda yayi haka kai ma za ka yi. An fahimta? Suna ɗan yi dogon bayani ne saboda ya warkar nan gaba, ba sai wani ya sake tambaya ta ba akan wannan matsalar. Ya yi tambaya ta biyu, yace shin yana daga cikin kyautatuwa ne musulmi ya taimaki, shin yana daga cikin kyautatawa musulmi ne wani ya tambaye ka amsa a jarabawa kai kuma ka bashi amsa? Da wannan ne na gane cewa ɗalibi ne rubuta wannan tambayoyi. Ya ƙara tambaya ta uku ma, yace shin kuma Allah zai hukunta mutum ne idan ya ga ɗan uwansa ɗalibi yana sata a examination hall amma sai ya shiru bai daga alam ba? Gaskiyar zance ba tare da wasa ba, satar jarabawa haramun ne. Sura satar jarabawa shi ake ce algishi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man gashsha falaysa minna, duk wanda yake gishi baya tare da mu. kuma sake jaraba abu kunya ne a wurin musulmi wallahi da gaskiya abu kunya ne a ce sai ka saci jaraba abinda saboda abinda zaka tuna shine a cikin ku a cikin hall ku 100 din nan ta yi iyakan ku masu sata ba ku wuce 20 ba sauran mutane 80 waɗanda su suka dogara da kokolwar su in aka zo aka yi duka kuka ci tsakani da Allah kai musu adalci idan dukan ku sai kuka yi pass amma su ba su leka ba kai lekawa kai yasa kai pass su kuma ba su leka ba su kai pass kana ji in kuka je gaban Allah zai dauke ka a matsayin cewa ka musu adalci duka daidai kuma kun cancanci certificate din da aka baku daga baya duka idan aka yi shu aka bar maganar ta wuce haka su examiners ba su gani ba invigilator bai gani ba Allah bai gani bane alam ya alam bi anna Allah mutum bai san Allah yana gani bane to kana tsammani Allah kuma zai shiru a haka idan ya bar wadancan bayan ya gani an musu daidai haka kai kanka ka san da cewa wannan ba daidai bane sace jarabawa haramun kuma duk abin da ka shige shi da sharadi da terms and conditions sai ka saba Allah sai ya kama ka a jikin exam a jikin wannan takardar za ka ga an rubuta cewa examination malpractice wace wace dole ka cika wannan ka'idar in ka saba ta sai Allah ya tambaye ka saboda haka sake jarabawa haramun ne kuma abun kunya ne inda kai musulmi ne kuma idan ma ka fara tun yanzu ma wai ka fara sake jarabawa to zuran Allah shin kana tunanin zaka zama abun kirki a nan gaba baka tunanin a mai wanda ya fara da satan jarabawa a nan gaba zai zama wani abun kirki kai da ake neman al'umma ta dogara da kai ka taimaki al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama sai ka leka ka gani kafin kai a haba wannan abun kunya to yake cewa in ya ga wani yana sata yayi rezin alam ina gani na danganta kashi idan ba wa kai yayi magana ba kuma bai dame ka ba kaga yana satar sa in kaga ma kana shiru abun ka invigilator zai gan shi ai ba dora maka karka je ka jawo kanka wani abu saboda yi masa magana zai iya jawo maka wani abu kuma lokacin baka iya kama barawo ba sai barawo ya kama ka kaka ba ruwanka amma idan invigilator ya gan shi wannan kuma sai su karata wallahi a'lam akwai inda wasu suke dan ganin kamar idan karatun na addini ne idan ya tambaye ka dole ka gaya masa idan ana jarabawar qur'ani sai innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina sai na tambaye ka akwai mun fakina ko babu sai suka ce to nan dole ka fada saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka tambaye shi ilimi sai ya boye wannan yana cikin abinda muke ji da malaminmu malam Ja'far Allah ya ji kansa yake cewa dangane da Sheikh Muhammad Al-Amin Shamkiti idan aka bashi invigilation din jarabawa yana invigilation kace ga ta malam me amsan tambaya ta hudu sai ce me tambayar an faɗa sai ga maka amsa in ka tambaye sai sai malam bai amsa nan sai ga maka sai aka tambaye shi ya kana invigilator kuma kana ba da amsa yace annabi ne yace bayar sai ni na jin tsoro sai aka daina sashi invigilator shi fahimtar su kenan to amma wannan karatun addini ne kuma ba addini kuke karantawa ba yayi tambaya ta hudu mai muhimmanci yace wasu irin ayyuka ne riya take shiga cikin su kamar da kuka sani dai riya ɗaya daga cikin miyagun ayyuka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina tsoratar da ku akan shirka karama suka ce menene shirka karama yace ita ce riya abinda ake nufi da riya shine kai aikin da ake yi domin neman yardar Allah amma kai kuma kai domin neman burge wani kayi don wani ya gani ko sum'a kayi don wani ya ji don ka burge shi ya ce kai wane ya wane yana yi wane ma su kaza ne ba domin Allah tsantsa ba wannan shine riya yana da muni kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki ya ce ni na wadatu bana bukatan abinda masu riya suke duk abinda suka aikata sai suka ce da ni da wani ni in karbi lada ni in karba ba da lada wane shi kuma a burge shi ce to ni na ba mu wane ma wane bana bukata to sai mutu ya ji lahira sai ga duffan ko ne inda yana riya to yana shiga cikin kowane aiki na addini matukar ya shiga a cikin aikin idan ya shiga kafin aikin ne da bayan aikin to nan bai zama riya ba haramun ne amma bai shafi zai busa aikin ba kamar yanzu kana so an kira sallah yake ce bari mu je sallah ka san mu ba masu mu je an kira sallah ba mu fita ba bari mu je sallah wane kai fa sai ana wane kai kokarin sallah yana kware da gaske za ku gani ma sai tashi je yanzu wannan abu riga ya fara sallar ba amma yana so a gaze je to da yaje fara sallar kuma ba kowa sai yi ta shi kadai ya gama yanzu wannan sallar waye wa Allah ne amma kafin ya fito yayi riya to wannan riyar bata rusa sallar ba amma akwai laifin riya haka kuma bayan ya gama sallah sai ya dawo ana an kira sallah ya ce habutun yaushe muka yi sallah wai mun yi sallah wai muna yin sallah on time so yana iya nuna cewa shi sallah kaza amma bayan riga yayi ne yana so a san cewa su ne yan jam to sai aka ce wannan ma bai rusa aikin ba amma yana da laifin riya tunda yana yi ne don a ce yana yi ai an nemi taimako ni na ba da taimako ai tuntuni ana magana neman ni na ba da nawa ka ga riga ya bayar to wannan riyar laifi ne amma bata rusa aikin ba idan yayi ne don saboda mutane su ji ya burge su amma idan ana cikin neman taimakon sai cire sai yana dan maka elbow haka don ka gane cewa zai cire mai yana wani haka sai cire sai ya bayar haka irin kana don kai ma ka san shi ma fa suna bayarwa kana ka malar akwai fi sabilillah to wannan aikin babu shi idan kai don ya gani ne ko da kuma kai don Allah kuma don shi to Allah baya so a raba biyu sai dai ka tsaya shi kadai in ba ka baya ba wancan haka sallah kai Allahu akbar ka fara kira'a sai wani ya shigo sai ka ga yana jinka sai ka dan gyara murya da za ka yi kul huwa ne ka fasa kace ina ne take da madul arzi lis sukun sai kai karatu mai dadi saboda shi ya ji dadi to wannan in kai babu sallar kwata kwata kuma akwai laifiriya kun gane bambanci don haka idan aiki riya ta shiga ciki ta rusa aikin kuma akwai laifin riya amma idan riyan ta zo daga baya ne ko kafin aikin to bata rusa aikin ba amma akwai laifin riya don haka riya dai duk inda ta zo akwai laifi Allah ya ce masu riya ɗan muta ne fawailul lil musallin alladina hum an salatihim sahun alladina hum yura'un waɗanda suke riya amma riya ana iya gyara ta idan ka fara sallah sai ka fara jin tunani shedan yana sa maka wani wani sai ka ji zuciyarka ta gyaru sai ka ji yanzu kana so ka koma wa saboda Allah ba sai ka yi sallama ka sake daga farko ba kana gyara niyyarka shikenan ya rusa na baya kuna fahimta da kyau ka fara karatu Qur'ani ko kana wa'azi kaga wasu suna kallon ka kana so ai kabbara ana jin dadi kana jin wannan sai daga baya sai ka nutsu to sai ka ci gaba wancan din na shedan din idan karshen yayi kyau to wal aqibatu lit taqwa an fahimta sannan ya tambaya ce me ake nufi da jumhur abinda ake nufi da jumhur zaka ji muna yawan fada shine majority of jury malamai na fiqhu idan aka samu majority wanda suka fi yawa to su ake ce musu jumhur akwai itlaqat da yawa na abinda ake nufi da jumhur a wurin malaman fiqhu da malaman usulul fiqh amma da wanda yafi rinjaye shine kawai idan an ce malamai sun rabu kashi an samu minority a cikin malamai hudu kamar almazahibul arba'a sai aka samu Abu Hanifa shi kadai yayi dissenting ya ce shi bai yadda ba amma da Malik da Shafi'i da Ahmad duk sun ce kaza to sai a ce su jumhur majority shi kuma wannan minority an fahimta ana iya samu kuma dukkan su al-a'immatul arba'a suna kan ra'ayi wasu malaman wasu daban su kuma suna kan wannan sai a ce to tunda al-a'immatul arba'a su hudun nan sun taru su kan sun yi constituting majority ko da sauran in an kirga su sun kai takwas sai a ce waɗannan su hudun su ne majority yana da dai kawai dai in ka fahimci me ake nufi da majority malaman da suka fi yawa shine ma'anar jumhur sai tambayar sai ce menene gaskiyar magana akan cewa akan yi tawassuli da wani bawan Allah mai tsoron Allah da neman Allah ya biya bukatun mutane kwarai da gaske ana yin tawassuli kuma tawassuli abu ne da Allah madaukakin sarki ya umarni ya ce ayya alladhina amanu ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila ku ji tsoron Allah ya wanda suka yi imani kuma ku rinka neman wasila ku rinka neman tsani zuwa gare shi to me yake nufi da wannan shine idan ka zo roƙon Allah wani abu sai ka ce Allah kayi mun abu kaza don abu kaza kuna fahimta wannan jingina da zaka yi don abu kaza ka mun kaza din shine tawassuli baka ce Allah ka mun kaza ko ka shi mu ba sai kace saboda abu kaza kayi kaza kuna fahimta to waɗannan abubuwan sun kasu kashi uku kana iya cewa Allah kayi mun kaza don kai kana iya cewa Allah kayi mun kaza don abu kaza da nayi sannan wani yana iya cewa Allah kayi wa wani abu kaza kai kuma sai kace ya Allah ka mun abu kaza saboda wani ya roƙa mun kayi mun kuna fahimtar wannan don haka kana iya yi da kai kanka kana iya yi da wani kana iya yi kuma da Allah wanda yafi kowanne shine kayi da Allah shi kansa shine ma'anar wallahi al-asmaul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye masu kyau ku roƙe shi da su kaga baka ce ya Allah ka ban arziki kawai kai shi ba ya Allah ka ban arziki saboda kai ne ar-razzaq ya Allah ka ban ilimi saboda kai ne al-alim kuna fahimta da kyau ya Allah ka biya mun bukata saboda kai ne mai kaza to duk abin da ka jingina kace saboda kai kaza ka mun kaza wannan shine tawassulin da yafi kowanne shine wanda Allah yace ayi a cikin al-Qur'ani ko ka faɗa da siffan Allah ko ka ce ya Allah saboda al-Qur'ani ko saboda albarkar al-Qur'ani saboda albarkar suratul Fatiha duk wani akwai albarka a ciki ko babu kitabun anzalnahu ilayka mubarak to saboda albarkar al-Qur'ani Allah ka mun kaza wannan duka ya halatta kuma kai eh Allah yana karban wannan kashi na biyu shine ka ce Allah kai mun abu kaza saboda nayi kaza shi an same shi ne a cikin Qur'ani shi rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula don haka me faktubna ma'a shahidi ya Allah mun yi imani da manzanni don haka mu kuma ka mana kaza rabbana innana sami'na yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna don haka rabbana faghfir lana dhunubana to wannan shine tawassuli da aikin ka ya Allah na yi imani da manzon Allah saboda imani na da shi ya Allah ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda so na da shi ya Allah ina da abu kaza da kasan siffan aiki na ne ya Allah saboda wannan aikin in ka karba ka mun kaza to Allah yana yi maka saboda aikin ka mai kyau wannan kuma ya dace da hadisi na dauka sani mai tsayi na mutum ukun cikin banu Isra'ila da suka shiga cikin kogo ya rufe da su dukkan sun yi tawassuli da me da aikin su to wannan shine aikin ka baka yi da aikin wani ba sai dai aikin wa tsaya Allah saboda wani mutumin kirki ne ka mun kaza to ba kai ne na kirkin ba sai dai kai da kanka abu na ƙarshe shine kai tawassuli da addu'ar wani wani ka roƙa mun Allah abu kaza wani ka taya ni addu'a akan wani wannan ya halatta amma shine na ƙarshen su kai da aikin ka shi ya zo al-Qur'ani kai da sunayen Allah da siffonsa shi ya zo al-Qur'ani amma kai da addu'ar wani shi an samu a sunna ne annabi sallallahu alaihi wasallam suna yawan zuwa gurin sa sahabbai sai suke ka roƙa mana abu kaza Allah ma ya faɗa ya ce wastaghfir lahu wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina ka roƙa musu gafara khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim saboda haka duk abinda za a samu wani mai daraja kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙa maka shikenan kun fahimta to shi kuma wannan dukan sa in kun fahimce shi da kyau ana yin tawassuli ne da addu'ar wani sai wani ya roƙa maka Allah ba wai kai ne zaka ce Allah ya maka kaza saboda wani ba wannan shi babu shi a sunna kuna fahimta da kyau bid'a ce saboda ba wani mutum a duniya da ya isa a ce Allah yayi saboda shi sai dai a ce wani yayi saboda Allah kowa ya shi kuma rashin nuna ladabi ne wa Allah ka ce Allah ya sauko ƙasa ya dawo saboda wani ya maka wani kuma bawansa ne kowa ya a duniya in ba Allah ba sunansa bawa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, to kai zaka ce Allah ya sauko kasa kuma yayi bawa yayi maka saboda bawansa, sai dai ka samu bawansa sai ka ce ya maka saboda ubangijinsa. Kun fahimci wannan da kyau? Akwai ne hadisi da ya tabbata daga Anas dan Malik yana cikin Sahih Bukhari cewa lokacin sayyidina Umar sai zama ana fari ana bukatar ruwa, sai zo yana cewa Allahumma inna kunna natawassalu bi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam fatasqina, sai ce wa inna natawassalu bi ammi nabiyyina fasqina, ce ya ubangijinmu mun kasance da muna tawassuli gare ka wajen neman ruwa da annabinka, yanzu kuma tunda ba annabinka muna tawassuli gare ka wajen neman ruwa da babban annabinka. Kuna fahimta? To sai waɗansu da suka fahimci wannan hadisin a gurgunce sai suka ce wannan hadisin ya nuna ana tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tunda gashi ma an yi tawassuli da wanda bai kai shi ba shine Al-Abbas. Don hadisin kwata-kwata ba yana nufi suna yin tawassuli da manzon Allah sai ya ba su ruwa ba, a'a, gashi na hadisi da yawa, hadisin Anas, hadisin Abdullahi ibn Abbas, cewa suna son ruwa za su je su ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa musu ruwa ne sai ya roƙa. Haka ne shi ne ma'anar tawassulin, kamar yadda muka ce, kamar yadda ana cikin huduba sai wani ba kawai ya zo ya ce ya rasulullahi fari ya yawa, dabbobi suna ta mutuwa, ba abinci, ka roƙa mana Allah a samu ruwa. Sai manzo Allah ya dakatar da huduban sai ya addu'a, kafin ya gama huduban sai ga ruwa ya fara sauka. Wannan shi ne tawassuli da me da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba daga zo ya ce ya Allah ka bani ruwa don manzon Allah ba, inda haka ne da ba sai an ruwaito ba ma, da manzon Allah ba ma zai sani ba. Sannan da ya ce masa gashi mu kuma yanzu muna nema wajen baffanka, sai baffansa da ya tashi da yayi baffan ai zuwa ya roki Allah, ba ka kai ma zaka ce wani ya roka maka, da ba ka ce wa Allah ya maka don wani ba. Kuskuren fahimta da ka fassara wannan hadisin, da aka kwatkwata hadisin bai nuna wannan. Sannan inda a ce suna roƙon Allah su ce don darajar annabinka ka bamu ruwa ne, da annabin ya rasu yanzu babu darajar ne? Akwai darajar ko babu? Don haka me yasa za su dawo wurin baffansa da sai su ce wa Allah dama muna nema wurin annabinka, yanzu ma bari mu nema. Amma sai ce ba za mu yi ba tunda yanzu shi baya nan, kaga dama za a same shi kenan a ce yayi addu'a, yanzu da baya nan sai mu je wajen wanda yake nan, ashe addu'ar ake nema ba mutumin ba, inda mutumin ake nema manzon Allah da yana da rai da baya da rai duka darajarsa ba za ta ragu ba. Kuma kana daukan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yayi wafati darajarsa ta ragu, ai kamar musulunci, da yana rasulullahi har yanzu ma menene rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ina fata an fahimta. Saboda haka in zaka roki Allah wani abu zaka ce wa wani da kake kyautata masa zato ya taya ka da addu'a ne, ba wai ka ce Allah ya maka kaza don wani ba, babu shi. Allah ya sa an fahimta. Da ƙara tambaya ta bakwai, wai shin wanda bai kammala azkar ba bayan sallar farilla kuma gashi za a tashi za a fara tarawih, zai karasa zikirinsa ne ko kuma zai bi tarawih? Duk wanda ya yi dukan su abubuwa ne na sunna, ka ci gaba da yin zikiri ka ƙara bayan an yi sallah, sunna ne, mustahabi ne. Ha kuma yin sallan tarawih shi ma mustahabi ne, don haka duk wanda kaga ka dauka a lokacin sai ka yabuka. Sai ce kuma wai shi dalibi ne dan aji uku a jami'a, kuma gashi ya ga wata daliba yar aji daya, kuma Allah ya sa masa son aurenta, me ya kamata yi? Sai ka samu MSS sai su je su nema maka, sai ka shiga MSS. Yanzu su ne wakilan iyaye in kana makaranta, don haka inda gaske kake so da gaske nake yi, ka samu Amir ka gaya masa, ka san Amir ba wasa, yawwa, za a zo ne a tsaya a kira yarinya a ce ki yarinya da gaske kawo lambar iyayenki, yawwa, to sai a sanar da iyayenta, sai a bi channel mai kyau. In iyayen sun ce a dakata da wannan magana to ka dakata, an ce to a dan fara amma a hankali a hankali, sai ku dan fara a hankali kafin ka je gida. Wallahu a'lam. To wannan dai na karanta tambayoyinsa gaba daya. To sai kuma wannan yake cewa menene hukuncin wanda ya bar azumi saboda rashin lafiya amma bai rama ba sai wani azumi ya zagayo menene hukuncin namu kuma idan mutum ana bin sa azumi wajibi ne ya rama don Allah ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa idda min ayamin ukhar dole mutum ya kirga ya rama su bayan azumi ya wuce to amma mutum wajen ramu ko ya kasu kashi biyu akwai wanda zai samu dama yayi rashin lafiya azumi amma bayan azumi sai ya warke kuma sai ya ci gaba da sakaci ai zan rama har wani azumin ya zo to wannan yayi laifi da kuma wanda shi bai samu lafiya ba har wani azumin ya zo to wannan bai laifi ba wanda wani azumin ya zo ya same shi lalurar ba ta kau ba ko wata lalurar daban ta zo da rashin lafiya ne yanzu kuma ya koma tafiya da tafiya ce yanzu kuma ya koma rashin lafiya ko da rashin lafiya ne yanzu kuma ta koma ciki ko shayarwa kaga duka lalura ce to irin wannan har wani azumi ya zo babu damuwa sai ka tara na wancan wannan azumin an samu su duka hada bayan azumi sai ka rama su duka sai ka rama na wancan shekarar kafin ka zo ka rama na wannan kuma ba komai a kanka amma idan lalura ta kau kuma ka ci gaba da sakaci har wannan ya zo to kai sako sai ka tuba wa Allah sannan sai ka rama kuma ka biya penalty duk sai ka rama su shine mataki na farko sannan kowane azumi ɗaya da karama kuma sai ka ciyar a madadin sa wannan ita ce fatawar Abdullah ibn Abbas da wasu daga cikin sahabbai na fata an fahimta mai wannan tambayar yace yaji an ce mutum idan mutum ya mutu yana cikin kabari sallarsa da aiki masu kyau suna zuwa suna yi masa hira kuma yaji an ce bacci ake yi kuta da ayyire kuma ana bacci da gaske ne cewa idan mutum ya mutu to ayyukansa masu kyau suna zuwa suna masa hira ba a ce sallah kadai ba a iya abin da na sani wannan kuma ya tabbata a cikin hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam na Al-Bara ibn Azib yana cikin Musnad cewa idan mutum ya mutu to bayan an gama masa tambayoyi idan ya ci tambayoyin nan to sai a buɗa masa fili sai rinka hango har aljanna a buɗe masa kofar aljanna daga nan sai rinka hango ta gidansa a ce kaga gidansa bai ta morewa yana ta murna yana Allah ka sa a tashin kiyama rabbi aqimi sa'a to yana cikin wannan murnar sai ga wani yazo kyakkyawan da bai taba ganin irinsa ba sai ya ce kai kai wani kyakkyawa ne haka sai ya ce ai ni ne aikin ka bai kyau shi nazo in ta ka hira to haka za su yi ta hira ba zai ji cewa ya gaji da zaman cikin kabarin ba saboda ka san kowane mutum baya so ya zauna shi kadai to sai ya zama ya zo masa mai kyakkyawan sura mai kamshi sai ya zama shi ne babban abokinsa to aikin ka na nan duniya shi zai taya ka zama a cikin kabari in kuma aikin ka mummuna ne shi ma haka zai taya ka zama sai ya zo da boyi da mummunan gani da razanarwa kuma an nuna maka kofar wuta ka gani can zaka je ka sani to sai mutum ya tace ya Allah kar ai tashin kiyama ya Allah kar kuma ga wani kuma yana tarazanin sa kuma mummuna kuma mai doyi kuma a hakan gara masa wannan yana ce kar ai tashin kiyama a fasa za a fasa Allah ya tsare ni wannan mai tambaya yana cewa shin zai iya ci gaba yawa yana tambaya ne cewa ya dada hularsa wadda take dauke da a jikin sakanta akwai cross ko yaya akwai da yawa waɗanda suke da huluna wanda a cikin zaren su akwai cross ko kuma a jikin rigarka an yi maka aiki kuma sai aka yi da cross a ku sani da asali cross a tsarin musulunci haramun ne musulmi ya yi amfani da shi cross irin wannan na ratayawa a wuyan ko na menene ko azana shi deliberately ana nufin cross wannan haramun ne a wurin musulmi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsantsan tauhidi na Aisha tace duk inda ga ko tsinke ya ga yayi cross ya tashi ya raba shi a gidansa ko ni penti yayi cross ya sa an goge an gyara shi baya so saboda nan shi an ne na wani addini shi kuma Allah ya ce masa lakum dinukum wallahi don haka shi duk abin da ya shafi kirista daban yake shi kuma musulmi daban yake to kai ma ka zama kana kyamar duk abin da ba na addinin ka bane wannan symbol din wani addinin ne su in kawo su ba za ka hana su ba amma kai kuma kar ka kawo shi cikin al'amarin ka haka masu saka kula da masu duk su rika kula duk abin da zai sa yi cross ku rika kiyaye shi to amma idan aka yi ya halatta a sa saboda waɗanda suka yi ba sun yi da niyyar asalin cross bane su sun yi da niyyar ado ne kuna fahimta ta da kyau an tambaye Sheikh Ibn Uthaymeen cewa me hukuncin sa kayan da akwai irin wannan yace lokacin da suka yi idan aka kawo maka kaya daga kasashen tura ko daga wasu wanda yayi kama da manufar su dama don cross suka sa to wannan ba za ka samu don cross irin na kristanci suka sa wannan ba za ka samu kuma yayi kama da asalin cross wanda asalin sa za ka ga kasar sa yafi tsayi sai saman aka yanke ba akwai zallan cross na irin wanda yake kama da the sign of plus kuna fahimta idan yayi kama da asalin sign of plus to wannan ba asalin cross aka mufata ba to sai ce wannan kana iya sawa amma shi ma abinda nake gani a fahimta ta ku rika kiyayewa wajen sada duk abinda ko ga zai yi to ku kauce masa ayi wani abu ko an yi ayi kana da shi zai zama ba cross din bane in kaga ya zama yayi kama da wani abu daban kun fahimta tsantsar aqida kenan amma dai ka ci gaba da sa hularka wallahi a'lam ne tambaya na gaba yace idan mutum ya karanta yana karatu idan mutum na karatu alqur'ani a kusa da kai sai zamana duk aya daya sai yayi kuskure akalla sau uku shin wajibi ne duk kuskuren da yayi idan ka ji ka gyara masa eh lalle idan mutum yana karatu alqur'ani yana gyarawa ka gyara masa saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi hadithun abu sa'id al-khudri ingantacce kuma umarni ne da kyakkyawa ai da hannun mutum kuma in irin wanda kullum yana tabata yayyawa ne wannan sai dai ku yi darasu ke ko ku yi darasu ko ka ce mai ka masa nasiha akan da Allah ya je koyi karatu amma in dan yana tuntube ne yana kokarin gyarawa wannan ai ba a hana ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shine mai kokarin da kullum yana da lada guda ai ladan ya tata fihi lahu ajran yana da lada biyu ga ladan kokari da kuma ladan karatu wahalar da yake sha lada ne sannan abin da yake karantawa ma lada ne zaka irin wannan encouraging din sa zaka yi amma dai kowa yayi kokari ya koyi karatu alqur'ani mai kyau Allah baya so ana karanta alqur'ani da lahani wanda yake cewa menene hukuncin wanda yake itikaf kuma yana exam idan je exam zai dawo da sabon niyya ne ko niyyar farko ta wadatar idan kana exam ko kana da wata lalura kuma ka fara itikaf in ka zo fita sai ka yanke itikaf sai ka je kai damuwarka in ka zo shiga kana zuwa zaka shiga masallaci sai ka sake niyyar itikaf shikenan amma ba a zuwa exam kuma itikaf yana nan kuna fahimta duk bukatarka wanda take personal ce bata shafi ibadar da kake yi ba idan ka zo fita to ka yanke itikaf din amma baka yanke ba ma ta yanke da kanta automatically kun fahimta ko kana da wata bukata da zaka je kasuwa sai ka fita amma dai itikafin ka kuma ka ajiye shi in ka je ka gama ka dawo sai ka sake shiga masallaci don itikafi ba a yin sa wa antum aqifuna fil masajid exam kuma ba fil masajid ake yi ba sanin ya tambaya yaushe ne ake shiga itikafi ana iya shiga itikafi tun daga farkon ramadan ana iya shiga a tsakiya ana iya shiga koyaushe ana iya shiga karshe iya gurgurdo abin da ka samu dama amma wanda yafi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga a kwana 10 karshe ne shine yafi lada kwanaki 10 karshe wanda ake neman dalilin na turqadari a ciki idan zaka shiga kuma ranan da aka yi azumi 20 ne ranan da aka yi wunin azumi 20 kun fahimta to sai ka zo ka shiga wato lokacin magriba to wannan shine kashi da itikafi sai ai 21 a fara da kai sannan zuwa a gama zuwa rana ta fadi a ce an ga wata na danan sallah shikenan ka gama itikafi so dan an riga an ga wata to yanzu kuma wannan danan ai ba ramadan bane danan shawwal to kuma itikafi wannan ana yin sa ne don ramadan kun fahimta wallahi a'lam yace ga waɗanda suke zuwa masallaci ranar juma'a kuma sai su ta kikketare mutane zuwa sahu na gaba ko kuma su da mutane su matsa musu ko da a takure ne wannan ba su yi daidai ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana kar mutum ya shigo masallaci yana tattaka wuyan mutane ko yana darewa dole shi sai ya je can in kana so ka zo da mu idan kana so gaba ka zo da mu yace muhimmancin sahun gaba ya kai yadda inda mutane sun gane za a rika ƙuri'a kowa na sun zuwa sahun gaba sai aka zo ga turere ne yayawa sai a ce to ai ƙuri'a wanda suka ci yau su ne a sabon gaba gobe kuma sai wadannan amma ba za ka zo haka kawai mutane sun zazzauna kai ta matsowa wai sai ka shiga ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana cikin huduba shi kuma yazo yana tattaka mutane yana ta tsallakawa sai annabi ya ce ijlis faqad azaita zauna a wurin ka riga ka cutar ai baka ba daidai bane wannan yana tambaya cewa menene hukuncin ciyar da dabbobi a ba su mushe su ci ko kuma a ba su jini kamar ciyar da kaji da wani abu da ake sinadarin abinci da ake hadawa da jini kuma mun karanta cewa jini najasa ne mushe najasa ne haka ne duk malamai sun yi ittifaki cewa jini najasa ne almasfuh kuma sun yi ittifaki cewa mushe ma najasa ne to ya halatta a ba wa dabba najasa kuna fahimta wannan yana daidai da tambayar da wani ya taba yi akan maganar a ba wa dabba giya kuna fahimta yana daga cikin abin da wasu ke amfani da shi saboda tasmin saboda yasa dabbobi ai fatinin din su sosai to waɗannan abubuwa sun halatta ko ba su halatta ba to ya danganta idan abin da za a sa musu na najasar dan kadan ne asalin abin masara ce aka nika to za a sa jini kadan saboda ya kara musu ya zama more proteinous za a sa grains ne a nika amma za a kawo wasu abuwa na kasusuwa ko wani abu na mushe a sa to nan duka ba haramun bane idan abinda za a sa wanda ba najasar ba shi yafi yawa kuna fahimta da kyau wannan ba laifi bane saboda kar ku manta cewa su fa ba dan adam bane balle ka ce su haramun ne a wurin su abinda yasa ake haramta mushen saboda kai karka zo ka ci mushen ne ba wai saboda ita dabban karta ci ba ita kan ba haramun bane a wurin ta giyar da ake magana din ba don saboda dabban bane dabba haramun ne ta sha giya kuna fahimta da kyau saboda kai ne shin abun zai zauna a naman ta har ka zo ka ci shi yasa ake magana to idan abun yana da yawa ta yadda abun da ya fatinin din ta shi wannan najasan ne to ta zama aljallala annabi ko sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da ke cikin sunan ya haramta cin aljallala shine dabbar da ta ci najasa ta koshi kaza sai zama kashi kawai take ci ko agwagwa an gane ko tinkiya ko akuya sai zama yana ta cin wani abu na najasa da shi ya koshi kullum ruwan najasa yake sha to wannan shine aljallala to haramun ne a ci saboda a cikin naman sa a cikin wani ne duk wannan najasar ta shiga ciki to irin sa in za a ci sai an kebe shi sai ya samu wani lokaci yana cin abu mai tsafta ya ci dusa ya ci ciyawa ya ci wane ne abin da ke da tsarki sai wancan abun ya fita a jikinsa kafin sai a zo a yanka sai a ci amma farkon lokacin da yake da najasar a jikinsa ba za a ci ba kuna fahimta don haka idan zallan jinin ne ake bashi ba za ka ci ba idan zallan mushen ne amma idan ana hadawa da wani abu ta yadda wani abun ya fi shi yawa to wannan ya halatta a ci kun fahimta wallahu a'lam wannan kuma yake cewa azkar din da ake yi na bacci shin wannan azkar din nan sun shafi baccin dare ne ko kuma da baccin rana ba ana yin addu'a kafin bacci ba wannan malamai sun yi sabani cewa shin azkarun nawm ya shafi hadda baccin rana ko kuma baccin dare ne wasu malamai suka ce baccin dare ne kadai wasu malamai suka ce kamar malam Ibn Uthaymeen wasu malamai suka ce baccin hadda baccin rana wannan shine fatawan Sheikh Salih Al-Fauzan wasu suka ce ya danganta kamar Ibn Baz yace ya danganta idan addu'ar da ake yin tayi kama da dare ne kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya karanta ayatul kursi yace idan zai har ya wayi gari kaga yana maganar baccin dare kenan amanar rasulu da kul huwallahu da falaki da nasu wayannan dukan su na baccin dare ne saboda zaka ji yace hatta yusbi har ya wayi gari ana maganar baccin dare ne amma addu'ar bismika allahumma amutu wa ahya ya allah zan yi bacci saboda to irin wannan addu'ar shi ko tunda bacci ne kawai zaka yi wannan zaka iya karanta ko a baccin rana ina gani wannan jami'in yafi yace idan kuma yana bin liman zai iya du'a ul istiftah kwarai da gaske du'a ul istiftah da liman da mamu duka zasu annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi kuma yace sallu kama ra'aytumuni usalli du'a ul istiftah shine mutun yace subhanaka allahumma subhana ko subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk ko kuma allahumma ba'id baini wa baina khatayai kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib allahumma nakkini min shi wannan allahumma ba'id baini a sallan farilla ne kadai wancan kuma kowace sallah ana iya mata yace mutum mai mata biyu ya kira uwar gida a waya yana da nufin zai sake ta sai amarya ta dauki waya sai mijin yace ya sake ta saki uku sai kashe waya waye ta saku ko wani ko waye ta saku yanda kuka yi sabani haka malamai suka yi sabani amma su ba su yi hayaniya ba wasu malaman sun ce duka sun saku duka biyu sun saku wannan ta saku da niyya wannan ta saku da lafazi wasu malaman suka ce a wanda ta ji dai kan ci ai ba ta ji ba wasu malaman suka ce wanda yayi niyya wanda yafi rinja shi ne wanda yayi niyya shi yafi kusa da dalili innamal a'malu binniyat karina da zaka nuna maka wannan shine da ya kira wayan wayan waye dauko wayan waye kira na uwar gida ya kira ai amarya ta dauka ko kuma bari ce na amarya ya kira ai uwar gida ta dauka kar uwar gida ta ce an sake ta a'a ita ma wancan haka ne duk misali yana iya hawa kansu kai niyyar zaka saki wancan sai daya ta dauka amma daga jin an kira wancan ka san da cewa a daga jin an kira wayar wancan ai ka san ita kai niyyar inda yayi niyyar wancan ne da zai ce ki gaya wa wance amma tunda ya fada direct to ya san yana tsammani ita ce to haka ita ta saku wanda aka yi niyya amin wanda yake tambaya yana neman karin bayani akan wannan hadisi man shagala kul qur'an wa zikri an mas'alati a'taituhu afdal ma uti sa'ili wannan hadisi an ruwaito shi a cikin sunan Imam Tirmidhi ya ruwaito shi da wadansu kuma daga sahabbai da yawa daga Abu Sa'id al-Khudri da wasu sahabbai abinda hadisi yake cewa shine duk wanda karatu Qur'ani da zikiri ba je mun karanta ala bi zikri la tatma innul qulub ba zikiri na da karatu al-Qur'ani ya shagaltar da shi to ni kuma zan bashi abinda mutane masu addu'a suke roƙo ba sai ya roƙa ba karatunsa ya wadatar ko bai addu'a ba duk abin da wasu ka roƙa ni kuma sai in bashi saboda ladan karatu yana nufi kenan idan kana karatu Qur'ani ba sai ka tsaya kai addu'a ba karatun ya wadatar maka a matsayin addu'a to amma malamai da yawa na hadisi sun ce wannan hadisi bai inganta ba an gane ko wasu sun ka kawo su a cikin hadisai mawdu'at hadisai da'ifa Albani ma ya kawo shi cikin silsilatul ahadisi da'ifa ya ce hadisi bai inganta ba to kuma ni ma ina da fahimtar cewa bai inganta din ba saboda kamar yana discouraging ɗinka akan addu'a kuma kamar yadda Allah ya ce ai karatun Qur'ani da zikiri haka kuma ya ce ai addu'a ya ma ce ma ba ruwana da kunda ba don addu'ar ku ba to Allah yana so ai addu'a kuma yana so a roƙe shi a nuna masa cewa ku makaskanta ne shine mai akwai amma ba kawai kai ta kira'a ko maka tsaya kai addu'a ba a an kai kira'a sai kuma ai addu'a an fahimta yace menene hukuncin mutanen da suke zama da boxer gajeren wando iya gwiwa ba halatta mutum ya fito ta yadda al'aurarsa za a ganta a waje a cikin mutane kuma tsakanin cibiya zuwa gwiwa al'aura ce a wurin namiji mace kuma dukanta al'aura ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihfaz auratuka illa min zawjatika umma malakat yaminu ka kiyaye al'auranka kar ka bari kowa ya gani Allah kuma ya ce wallazina hum li furujihim hafizun da ka bai halatta ba idan mutum ya sa abin da ya wuce ya rufe cinya ya je kusa da gwiwarsa ko da bai rufe gwiwa ba shikenan ya rufe idan mutum ya sa abin da yake kusa da cibiyarsa ko da bai rufe cibin ba to wannan ya gama rufe al'aura dan mutum ya fita a haka bai laifi ba inda ya zama kaya ko wandon da ya sa ba transparent bane kuma ba wanda ya matse shi wanda yake nuna al'aurarsa ba shikenan babu laifi to amma cikin kamala kuma shi yafi inda zaka fito cikin mutane to ya kamata kai shiga na kamala ta yadda ko wani abu zai iya faruwa an ce ai gudu zaka iya gudu a haka ba zaka ce bari in je in saji da ba Allah ya kiyaye wannan ya tambaya cewa ya halatta a saida masallaci a rushe shi a gina wani abu ya ce wasu magada ne suka sayar da masallacin da baban su ya gina da filin wajen da masallacin shi kuma wanda ya saya ya rushe ya gina shago wani malami ne ya ce musu shi ma kayan gado ne a masallaci wannan da aka samu a cikin ya danganta ko dai zaman masjid ko zama musalla musalla shine wurin sallah amma ba masallaci ba shine irin wurin da za a dan ware din nan kama a samu wani shago sai a ce nan an ware a rika sallah anan sai ana sallah amma ana dan ajiye kaya a ciki kuna fahimta sai zama ba a kebe shi zalla don sallah ba amma ana sallah a ciki wannan musallaci ko kuma ku samu wani wuri ku dan kewaye a tsakiyar fili sai ku rika sallah to amma kawai lokaci za a iya ajiye trader a wurin za a iya kuma an gama a ajiye a yi ciniki a wurin za a iya kuma an zo sallah kuma a yi wannan ba masallaci ba ne shi ne musalla amma asalin masallaci shi ne wanda aka ɗauke shi a matsayin nan masallaci ne ko da ba a gina ba amma ta yanda ba za a bar najasa ta shiga ba ba za a riƙa hira na duniya a ciki ba za a yi ciniki a ciki ba ba za a sa wani abin sayarwa a wurin ba wannan an san nan masallaci ne to wannan kan ba za a iya taɓawa ba wancan za a iya rusawa. Kuna fahimta idan musalla ne amma masallaci to wannan waqafi ne kuma alwaqfu la yuba'u wala yuhabu wala yuras ba a sayarwa ba a kyautarwa kuma ba a gadon sa haka ba zai shiga cikin kayan gado ba ballantana a sayar idan mutum lokacin da ya gina plaza sai ya gina masallaci a tsakiya aka ga asalin shape din masallaci wannan ya san asalin masallaci ne to an zo cinikin plaza ba za a yi ciniki da masallacin dole a aje shi a gefe kai kuma idan ka zo ka ga akwai maslahan da zai sa ka rushe duka sai ka rushe masallacin to dole ka daga masallacin ka mai da shi wani wuri sai ka je ka gina irin sa ko wanda ya fi shi kuna fahimta amma ba a rusa waqafi ya mutu gaba daya ba a ce kar a rusa duka ba a'a akwai bukata da ta sa nan wurin za a yi shaguna nan wurin za a yi kaza yanzu nan bai dace da masallaci ba ko ya kasa shikenan sai ka je can gefe sai ka yi masallaci sai ka rusa wannan amma ka rusa kawai magana ta kare kamar mallakar ka a'a wannan kayan Allah ne kuma ba a tabawa menene hukuncin sanya waje a cikin menene hukuncin canza waje a cikin sallar nafila ya ga wasu mutane idan sun yi raka'a hudu sai su canza waje kun fahimci abin da yake tambaya kamar an yi sallah in za ka yi wata nafilan sai ka tashi sai ka koma gefe wannan waɗansu malaman fiqh suna gani yana da kyau kamar an yi sallar farilla in an jima in za ka yi nafila sai ka ɗan koma gefe sai ka yi sun ce saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum muna rubutawa mutane aikin su muna rubuta musu gurbin su duk inda ka tsaya kai sallah wurin zai zama maka shaida a ranar kiyama to idan kai sallah anan sai ka zo samun lada suka ce bari ka je can sai zama wurare da yawa a kasar su ce nan ma yayi sallah a kaina nan ma yayi sallah a kaina in kai a wuri daya to shaida wuri daya zaka samu kuna fahimta da kyau to sai suka ce mutum zai iya haka babu laifi wallahi a'lam amma akwai wani abin da mutane suke yi ba wai don za su yi sallah bane ana yin sallama sai ga mutum ya tashi sai ya koma gefe ya je zauna nan kan ana so idan aka yi sallama ka tsaya ka yi azkar a gurin